Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu dai Grace Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Jarmai muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji matsayin 'yan fafutukar ceto 'yan matan Chibokan sharaɗin da ƙungiyar Boko Haram ta bayar na sakin 'yan matan. Muna kuma da rahotanni kan kai komo da ake tsakanin manyan jam'iyyun hamayya a Najeriya da jamhuriyar Nijar, da kuma yunkurin gwamnatin jihar Adamawa na ganin an samu maslaha tsakanin manoma da makiyaya a jihar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump, Jay Litini, ya yi kiran da a kama Dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi a maimakon nemansa na ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka. Da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar Ohio ta yankin tsakiyar Amurka mai matuƙar tasiri a siyasance, Trump ya ce ya kamata Amurka ta shiga ƙawance da kowace irin ƙasa ko da sun taɓa samun saɓani a baya. Muddin ƙasar tana da niyyar ganin bayan tsatsauran ra'ayin addini. Ba za mu bar irin wannan ɗanyen aikin ya ci gaba da faruwa ba, a cewar Trump. Ya ce ɓullowar ISIS na da nasaba da kai tsaye da irin salon manufofin harkokin waje da shugaba Barack Obama da sakatare harkokin wajensa a wa'adi na farko Hillary Clinton ya takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wadda ke ƙalubalantar Trump a zaɓen da za a yi ranar 8 ga watan Nuwamba. Trump ya ce muddin za a zaɓe shi, zai kira babban taron ƙasa da ƙasa na shugabannin ƙasashe domin ɓullo da wata sabuwar hanya ta murƙushewa da kuma kawar da ta'addanci. Wannan shiri na Trump na auna ISIS ne a gabas ta tsakiya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya zargi Obama da Clinton da ƙirƙiro ISIS ba tare da wata hujja ba. Wannan zargi ya janyo wani zagaye na caccakar aniyar Trump ta zama shugaban Amurka. Duk da haka, sai da Trump ya sake yin wannan zargi a rana ta biye kafin ya ce shagube yake yi.
Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓa Boko Haram bayan da wani sabon bidiyo ya ɓullo a yanar intanet ranar Lahadi, wanda ke nuna wajen 50 daga cikin ɗaliban 'yan matan Chibok da aka sace a shekara ta 2014. Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu, kuma suna buƙatar a yi musu musayar fursunoni da sauran da suka rage. Bidiyon mai tsawon minti 11, wanda aka saka kafar YouTube da safiyar ranar Lahadi, na nuna wani mutum idansa rufe saye kuma da kakin soji, tare da ɗimbin 'yan matan da ke cikin alamar damuwa saye da lullubi a bayansa. Cikin harshen Hausa, mutumin ya yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta saki abin da ya kira mutanen da ta tsare a Abuja da Lagos da Maiduguri. Boko Haram dai ta taɓa irin wannan buƙatar a baya. 'Yan raji na ganin lokaci ya yi da gwamnatin Najeriya za ta shiga tattaunawa ko don 'yan matan ne.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani jirgin yaƙi na sojin gamayya da Saudiya ke jagoranta ya yi ɓarin wuta a kan wani asibiti a lardin Hajja da ke arewacin ƙasar ta Yemen, Jay Litini, ya halaka mutane aƙalla 6. Hukumomi sun ce wasu mutane kuma aƙalla 20 sun samu raunuka, kuma adadin waɗanda abin ya rutsa da su na iya ƙaruwa. Ƙungiyar nan ta likitoci masu kai agajin ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders a Turanci ke tafiyar da ayyukan wannan asibiti. Wani samun lamari kuma, ƙungiyar likitocin ta ce wani harin jirgin sama da aka kai ranar Asabar ya rutsa da wata makaranta a lardin Sa'adda da ke makwabtaka da su, ya halaka mutane 10 tare da raunata wasu 28 kuma. Ƙungiyar likitocin ta ce waɗanda abin ya rutsa da su 'yan shekaru tsakanin 8 da 15 ne. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Ban Ki-moon, ya yi tar da harin na ranar Asabar. Mai magana da yawun ƙungiyar gamayyar ya ce an auna harin ne akan sansanin horas da mayakan na Houthi. game yar da Saudiyar ke jagoranta ta fara kai hare-haren jiragen saman ne a watan Maris na shekarar 2015 domin kare gwamnatin shugaban Yemen Abdul Rabu Mansur Hadi wanda ƴan tawayen Houthi suka kori gwamnatin sa daga Sana'a babban birnin kasar.
Jama'ai a birnin Milwaukee da ke yankin yamma ta tsakiya a jihar Wisconsin sun kafa ma yara masu kuruciya dokar hana yawo tun daga karfe 10 na dare sanadiyar dare biyu da aka shafe ana tabore bayan da 'yan sanda suka harbe wani bakar fata rana Asabar. Ya iyaye, bayan karfe 10 yaran ku masu kuruciya su fa kasance a gida ko kuma wani wurin da ba kan titi ba, a cewar magajin gari Tom Barrett a wani taron manema labarai da ya kira jiya Litinin. Ya kuma ce jami'ai sun tattauna da Attorney General na birnin don shirin yiwuwar a yanke shawarar faɗaɗa dokar hana fitar. Barrett ya yi wannan sanarwar ne yayin da ake ci gaba da zaman ɗaɗɗar kuma 'yan sanda sun ɗaura ɗamara yayin da kuma dogarawan tsaron ƙasa ke shirye ko da za a tura su muddin buƙatar hakan ta taso. Rundunar 'yan sandan Milwaukee ta ce an harbe wani ɗan shekaru 18 da haihuwa yayin zanga-zangar ranar Lahadi kuma an yi amfani da mota mai sulke wajen kai shi asibiti. To amma ba a samu rahoton irin barnace-barnacen da aka gani ranar Asabar ba lokacin da aka kona wuraren kasuwanci aƙalla 6.
Evgeny Tishanku na Rasha ya ci lambar zinari ta damben mafiya ƙarfi a wasan Olympic bayan da ya doki Vasily Levite na ƙasar Kazakhstan a gasar da aka kusan yin kunnen doki ta yadda ma har sai da 'yan kallo suka yi ta ihu ga alƙalan wasan saboda shawarar da suka yanke kan gasar. Ga alama Levite ya fi burgewa a mafi yawan lokacin wasan, to amma dukkan alƙalan uku sun ba da nasara ga Tishanku da ci 20 akasin 29 a gasar tseren keke na maza kuma Elia Viviani na ƙasar Italiya bayan da aka ɗauka shikam shikenan tunda ya faɗi yayin tseren, to amma sai kawai ya zaburo har sai da ya ci zinarin. A gasar ta jiya Litini har ila yau an yi ɓangaren juye-juyen gaɓoɓin jiki, shahararriyar 'yar wasan nan ta Amurka Simone Biles ta yi ta tangaɗi kan sandar juye-juyen ta yadda ƙiras ya hana ta zama mace ta farko da ta ci lambar zinari 5 a jere a gasar Olympic guda.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takwan daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumomi ke ɗaukar matakai bayan sabon bidiyon da ƙungiyar Boko Haram ta fitar da ya nuna waɗansu daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da aka sace sama da shekaru 2 da suka shige. A cikin hirarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa, Dr. Manasi Allen, ɗaya daga cikin 'yan fafutuka ceto 'yan matan Chibok, ya bayyana matsayinsu dangane da sharuɗin da ƙungiyar Boko Haram ɗin ta gindaya na sakinsu.
To gaskiya a nawa ganin da kuma bayanin da na samu daga wajen iyayen 'yan matan nan da kuma sauran jama'a da ke Chibok, muna tare da wannan tunanin cewa yana da kyau a ba su wayannan mutanensu da suke bukata a sake musu domin a bar 'yan matan nan. Because 'yan matan nan muna ganin su shekara 2 da wata 4 yau a tsare a hannun 'yan Boko Haram. Amma mu wayansu suna tunanin cewa idan an sake wayannan mutanen da suke bukatan nan, watakila wanda za a sake din za su sake komo su zo su sake tozarta ma sauran jama'a sannan kuma su kashe sauran mutane. To wayanda muke ganin su da rai da kuma ga hanyar cito su ba za mu yi ba, sannan za mu saurara cewa a mu bar su wayannan da suke nan din mu bar su saboda kada mu a sake musu jama'an su, wannan tunanin mu muna ganin kamar ba daidai ba ne. Kuma su 'yan Boko Haram din nan yadda ɗe haka ne abinda suke bukata a yi musu din, yadda ɗe shi ne a bar musu mutanen su. Saboda haka Najeriya kuma ta faɗa cewa a ba za mu yi negotiation yanzu ba sai dai lokacin da mun sha karfin su tukuna, su sani cewa muna da dama mu sha karfin su gaba ɗaya kafin nan a yi wannan yarjejeniya da su. Saboda haka yanzu da aka yi ministan labaru na Najeriya da ko shi shugaban kasa ma ya faɗa a kwanakin baya cewa wannan faɗa da 'yan Boko Haram ɗin nan fa mun ci karfin su yanzu ya kai daidai a faɗa cewa to ku sake 'yan matan nan.
a basu mutanen da suke bukata. Idan an basu mutanen da suke bukata, Najeriya tana da ƙarfi kuma tana da dama.
Yanzu kana ganin za a iya amincewa da su cewa babu yaudara a ciki idan aka saki mutanen su, su kuma za su sako ƴan matan nan, ko kuwa akwai shawarar da ku kuke ganin ya kamata a bi ya zamana an tabbatar da gaskiyar kowa ba za a yaudare wani bangare ba?
Ai, ba za ta yiwuwa cewa saboda sun ce a sako musu jami'an su da aka kamo shikenan za a sake musu ba tare da an yi wata sanya hannu, an yi wata yarjejeniya, an kuma san waɗanda ake yi magana da su dab da dab ba, ba haka ake yin abun ba. Kuma mun san, ina zato cewa waɗanda suka fito suka nuna cewa suna so su shiga a tsakanin Najeriya da 'yan Boko Haram suna nan, kuma na tabbata su ma ba za su yarda a sake musu mutane haka su je su bayar ba. Dole ne za a samu wata hanya wanda za a zauna a tattauna a kuma gane cewa za a yi haka, za a yi har a sake 'yan Boko Haram sannan kafin a sake 'yan mata. Kuma ba za ta yiwu ba tare da an yi wannan yarjejeniya din ba, ba zai yiwu ba. So mun tabbata cewa waɗanda suka fito suka ce za su iya su tsaya a tsakanin su, especially a wannan sabon gwamnatin nan, na ba da gaskiya suna da hanya wanda za su iya su ceto 'yan mata nan daga hannun 'yan Boko Haram.
Ku tausaya, ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa.
Manase Dr. Manase Allan kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. To daga harkokin tsaro kuma sai siyasa a Najeriya, inda ɓangaren Alimadu Sharif da na Sanata Makarfi ke ci gaba da samun umarnin kotu da ke karo da juna dangane da shugabancin babbar jam'iyyar Hamayya a Najeriya, wato PDP, a daidai lokacin da ya rage kimanin sa'o'i 24 jam'iyyar ta gudanar da babban taronta na ƙasa a Fatakwal. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na da ci gaban rahoto.
Da shi kanshi Madu Sharif din da shi kuma kanshi Makarfi, manufar su ba wai su kawai jagorancin jam'iyya ba ne, a'a suna kokari ne yanda za su samu gindin zama ta siyasa, domin ita wannan jam'iyya ta PDP ta ba da cewa dan takararta na shugaban ƙasa na gaba wanda zai zo daga arewa zai zo. Don haka kokarin da suke yi shine kowa ya samu kafuwa a cikin jam'iyyar, inda shi zai cimma burinsa na ya zamanto ɗan takarar jam'iyyar, ko ku a'a ya zamanto yana da ta cewa ga wanda za a tsayar da ɗan takara a ciki. Kar mu manta, har yanzu Najeriya ɗaya daga cikin tsarin siyasar ta shine na Ubangida. Kowanne yana so ya zamanto ya kafa kansa a matsayin Ubangida ne, domin ko shi ya tsaya ko kuwa a yaransa ya tsaya a ciki. Bukatar su ce kawai ta sa su suke wannan ja-in-ja, ba jam'iyyar suke kallo ba, ba kuma kasar ma suke kallo ba, ba kuma jama'a suke kallo ba.
Farfesa Kamil Sani Fage kenan, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, sai dai guda cikin dattawan jam'iyyar ta PDP kuma dan kwamitin da ke kokarin sasanta Sanata Ahmad Makarfi da Sanata Madu Sharif Alhaji Sir Lamido na cewa.
Mun ji Sanata Madu Sharif, mun zana da shi. Ya yi magana da mutansa gaskiya, kuma abu da faɗin gaskiya magana shi ne a matsayin mutum dole ji kamar an ci masa mutunci an wulaƙanta shi, domin yanayin da ake so a wulaƙanta shi a kore shi a Fatakwal. Muka ce mun yadda ka da hujja ka da gaskiya, amma shi ne saboda jam'iyyar da ka zo ka ce ka zo don ka bauta mata, ka zo da gudunmawa, mukamman baka nema baka kai, saboda haka ka yarda kai hakuri da wannan akai magana cin mutuncin saboda girman jam'iyyar ka zo ka ba da haɗin kai. Ishi yadda zai bayar wala, don zai kamata a zo a yi yadda. Muka je muka samu karfi, shi ma ce lu mukamman ni ba nema ne ba, kuma tarwa kai ka saka ni, saboda haka ni ba da wani problem, ba da wani abin damuwa, ni sani akai aiki akwai ne, ce aka ce in gama cikin wata uku, kuma na gama ba da wuri, saboda haka ba na riba da Madu Sharif, ba riba da kowa a Najeriya, ina riba na shi ne an bani aikin yi. Wucin haka da Madu Sharif da shi kansa Makarfi dukkanin sun yi kwaya da cewa sun zo bauta jam'iyyar ne ta ƙara kwarjini ta ƙara zaman lafiya, so ba magana rigima a kan matsayin jam'iyyar PDP. Saboda haka ko da yake ba su ce sun gama da ba, amma duka shi ne wannan yarje cewa kowa zai wani gudunmawa shi ba ce fayil, to mu je mu taro na Fatakwal. In mun gama a fi sabon shugabanci ba mu ƙarfi a lokacin nan ba mu da Sharif, sai a zo dukkaninsu a zo a taro ga ki da cito. So da ka yanzu biki muke yi, bikin wannan ainihin sulhu, wanda zama shine insu da matu na akan ɗauki lokaci a hankali a hankali a hankali ana rage fushi ana ƙara kuna juna ka fatan mu shine Allah yadda da an gama fitar convention din da an gama kamar a ce wata irin gaba komai da komai ya yi miƙe a samu cewa da kowa dawo.
Alhaji Sira Lami da kenan. Yanzu haka dai babbar kotun tarayya a Port Harcourt ta umarci hukumar zaɓe ta INEC da hukumomin tsaro na DSS da 'yan sanda su halarci babban taron na PDP a gobe Laraba a can garin Port Harcourt, yayin da wata kotun tarayya a Abuja ta ce PDP ta dakata da yin wannan taro. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata. Taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda kai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da ƴan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba
haka yake a jamhuriyar Niger kuma sanarwar shiga gwamnatin haɗin kai da jam'iyyar MLSD ta ƴan adawa ta bayar a ƙarshen mako saboda abin da ta kira dafawa shugaba Isu a ayyukan ceto Niger daga matsaloli na ci gaba da haddasa muhawara tsakanin ƴan ƙasar. Wakilin mu Sulaiman Muni Barma na da ci gaban rahoton.
Yau Allah ya sa MNSD ta gane ta yadda zata zo a aikin ƙasa da ita. Wallahi alhamdu. Amma zancen cewa mun kasa ne koko shugaban ƙasa ya kasa ne. Wannan zance ne na siyasa kuma ba za ka hana dan siyasa shi wasa kashi ba abin cika baya a gani wani aiki ne shugaban kasa ya yi ma kasar nan a yau wani aiki su suka yi a jiya bakin ta kenan
me yasa kuke ta bin bayan su kuna ta neman su
ina gaya maka muna neman ƴan kasa ƴan MNZ suna cikin ƴan kasar Niger kuma wannan ra'ayi ne wanda shugaban kasa ke so tunda yana son shi mu muna bayan wannan ra'ayi kuma alhamdulillah da suka amince suka zo za su yi aiki tare da shugaban kasa a bisa wannan ra'ayi da shugaban kasa yake son ayi.
Wasu na cewa jam'iyyar Modern Lumana da shugabanta Hamma Amadu su ne kuke son ku maida saniyar ware a game da harkokin siyasar Nishar nan shi yasa kuke ta fafutukar ganin kun samu haɗin kan MNSD a al'amuran gudanar da mulki.
Ita jam'iyyar nan ta Modern Lumana ba tare da ita muka samu iko mandata farko ba ta tafiya ta. Yo idan mutum ya tafiye shi shin in mama ta gare ka in ta ce bata arme ta kiya. Ya zaka daita ai abinda ya adda amfani sakin ta shine ma amfani go to shi akai
MNSD na matakar dasawa da misali wasu daga cikin gaggan ƴan siyasa waɗanda kamar akwai alamar ba cikakken shiri tsakanin ku da su irin su Muhammad Usman na tsohuwar jam'iyyar CDS Rahama ya za ku yi da su su waɗanda ake ganin kamar suna raba dan aya guda tsakanin su da MNSD
da aka kira an kira ƴan ƙasa idan mamman Usman ya yadda ya amince yana cikin ƴan ƙasar da ke son su yi ma ƙasar na aiki sai ya zo tare da MNSD sai mu aiki da su sai ba matsala na ce maka babu wariya
yanzu kenan bukata ta biya ƙarshen kiraye-kirayen a zo a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ya zo ƙarshe
eh gaskiya bukata ta biya tunda abinda shugaban ƙasa ke ni ke guri ya samu guri na shekara akalla 20 yau bukata Allah ya biya shi ta saboda haka wallahi alhamdu
dama gurin ku MNSD kawai kuke jira ta zo a yi da ita
ina maka zance na ƴan ƙasa ina tsammanin kai kowa sani MNSD ke jagorancin kwancin adawa ko ba haka bane to in uwa ta zo da aibi shi kai ko haka muke ganin za'i
a haka kuna ganin demokradiya za ta ƙara ci gaba da dorewa kenan
yanzu da demokradiya take
manyan siyasa kuma da musu dukan su koyin talakawa tantan siyasa
to madar labarin mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Adamawa Najeriya inda gwamnatin jihar ta dauki matakan shawo kan rikici tsakanin makiyaya da manoma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya hada mana
kafa wannan komitin bincike Yako biyo bayar kice-rikicin da aka ta samu ne cikin makonnin na tsakanin Fulani makiya da kuma noma a wasu yankunan jihar Adamawa. Lambarin da ya ja asarar rayuka da dama. Bayan ma ga waɗanda aka tilastawa yin gudun hijira. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labaran jihar ya kuma bayyana irin matakan da ake ɗauka yanzu.
Ta kafa komiti wadda zai bincike al'amarin kuma in aka bincika za a yi amfani da rahoton da za su bayar don a tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan rigima. Ba ma wanda ya riga ya auku ba, har ma wanda ake ganin kaman zai auku nan gaba muna son mu nemi hanya da za a yi a hana aukuwarsa gaba ɗaya. Saboda mu niyyar mu ita ce a haɗa kai a wannan jiha don a ci da jihar gaba.
Ko a makon jiya sai da ma aka samu tashin hankali a yankin Kedemu da ke karamar hukumar Dimsa inda rayuka fiye da 10 suka salwanta ba ga wanda ya faru a karamar hukumar Gira Duda a jihar Adamawan da yake tofa albarkacin bakin sa Elda Faris Raymond daga yankin Kedemu ya koyi ba ne da wannan mataki na gano bakin zarin magance wannan matsala
kan abubuwan da suka faru a wurin mu mun tattauna kuma mun ji dadin yadda gwamna ya yi handling issue din amma abin da yafi bamu jin dadi shine yadda yace zai kafa committee da za ta dubi abubuwan da suka yi causing wannan abin domin a tabbatar wayanda suke da laifin abin a hukunta su ya kare
shi ma nasu lokacin wakilin Fulani Abdullahi Umar Jerendi ya ko bai na tashi-tashin hankulan da suka faru ne da abun takeici
abun da ya faru nan sai da ya hada mu da gefen su Kedeme mu na kasan nan tare to abun ya riga ya yi yanzu ya kira mu ya hada mu kowa yayi hakuri duka mu yi hakuri kowa ya yafi juna kuma mun yafi juna zamu zanna lafiya kamar yadda muna zama da
to sai dai kuma tun farko ma a jawabin sa gwamnatin jihar Adamawa Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ko ya nuna bacin ransa ne ma game da tashi-tashin hankulan da ake samu a yan kwanakin nan a tsakanin Fulani makiya da kuma su kabilun jihar ya ce ma gwamnatin jihar fa ba za ta ma lamuncewa duk wani da aka kama na da hannu a irin wannan tashin hankali ba
dauki major zun dole mu yi bincike ba za mu bari abu na haka na faruwa ba kwanaki ya faru a gire yanzu kuma a Demsa so za mu bincike kuma za ka ji labarin abin da za mu yi
wani talaka kuwa da abin ya shafa tun da suna koka kan cewa yan babu abinci wasu sun rasa gidajensu da sauransu
to abinci kam an kai musu mun kai musu kartifofi gidaje ne wanda aka kona wanda mu muna son mu roki federal government sati mai zuwa zan ruta da shugaban kasa takarda kuma zan je ganshi nuna masa da fortuna da abin da ya faru a samu a taimaka mana yadda za a gera musu gidajensu da sauransu amma abinci da sauransu a gwamnati su riga sun kai deputy governor ina yaje ya kai abincin nan da shi da chairman na local government da member mun hada kudade kware da gaskiya an saya abinci su shinkafa da sauransu an kai
kawo yanzu masana na kuma ganin fa dole ne gwamnatoci a Najeriya su tsaya wajen magance wannan matsala da ake samu a tsakanin Fulani makiya da kuma noma wanda ma ke zama tamkar dan juma ne da dan jumai Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Tumatar lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfi 3:25 na asuba ga ra'ayoyin ku masu saurare.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Bonga jihar Taraba. Dangane da matakan tsaro da suke jin yare suke neman wasu ɗan Najeriya wajen su uku aka tsaya ɗan jarida daga cikin su ko rinke mun jiki sun gabatar da kansu da ya kamata na uku ma ta gabatar ko ya gabatar da kansa kuma a yi musu tambaya da cikin gaskiya da adalci taimakin idan har akwai masu kuce su samu wasu bayanai daga gefen ƴan Boko Haram daga cikin yan ƙasa in ko masu kifin tsakani da kuma da ke suke yi da ya kamata su amfani da nira da gare su amma ba ya zamanto kuma zamanto 'yan kafafun sarkar mutan farauta ɗin yana da fatarwa yana mutane kamar shi Ahmad kuma cewar mutane biyun ya yi mutu a da kuma su da fatarwa kansu don su wanke kansu din da har ba su da kuma ainihin sojojin Najeriya da mutu da kan gaskiya da adalci wannan shine abin da ya kamata.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Dambo Bayo Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na yi kira ga mai girma gwamna Alhaji Ibrahim Gidan da roƙo a gare shi da cewa don Allah don annabi muna buƙatar a tsara mana lokacin zirga-zirgar ababen hawa a bisa ganin zaman lafiya da muka samu, ga kuma yanzu rana za ta faɗuwa da wuri har shidan ma za ta yi, amma akwai rana, idan haka don Allah don annabi a taimake mu a ƙara mana lokaci na zirga-zirgar irin suke kana fil da sauransu, saboda al'umma baki da suke shigowa inda su tafi gida suna shiga kunci da takura. Don haka mai girma gwamna, wannan roƙo don Allah da annabi a duba wannan kuka na al'umma a share musu hawaye. Sannan kuma maganar ma'aikatan ƙananan hukumomi na local government, rashin biyan albashi sun shiga wani halin naƙulayi. Masu shaguna da suke ɗan taimakonsu su ba su bashi, to fa sun fara bijire musu sun shiga wani halin naƙulayi. Kuma muna roƙo da Allah da annabi cewa a matsayin mu mun san kai adali ne, mun san kana ƙoƙarin biyan salari a kan lokaci kafi sauran maƙwabtan gwamnoni da muke kewaye da su. Amma wannan karo kuma al'amarin yana nema ya tada hankalin al'umma. Wallahi talakawa sun shiga halin haƙulayi, sun halin kunci. Don Allah mai girma gwamna a duba ana biyan salarin nan idan ya so a yi bincike daga baya. Don Allah a duba wannan kuka na al'umma. Da fatan mai girma gwamna zai ci wannan shawara tamu da duba halin da ake ciki. Allah ya mana jagora, Allah ya kawo mana ƙarshen kuncin rayuwa.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna Damba Bajoga. To alhamdulillah, muna fata baza komar da rundunar sojojin Najeriya ta yi domin neman sarkida. Muna fata shi sarkidan zai kai kansa da sauran 'yan jaridun da rundunar ta shelanta cewa tana neman su ruwa a Jollo, domin kuwa su je su kare kansu, saboda 'yan magana sun ce ciki da gaskiya wuka ba ta foda shi, kuma ƙaryar mutum ne take ƙarewa, amma gaskiyar mutum ba ta ƙarewa. Muna fata Allah ya tabbatar mana da haƙiƙanin gaskiyan abin da zai kawo mana ƙarshen wannan tashin-tashin na Boko Haram. Da fatan kuma za a taƙi bayanai waɗanda za su shiryar da yadda za a sa a samu sauƙin wannan al'amari a gare su. Allah ya kawo mana sauƙi, ya kawo mana zaman lafiya, ya rufa mana asiri.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump jiya Litinin ya yi kiran da a kama dahir game da manufofin harkokin waje na ruguza mayakan ISIS da sauran ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi, a maimakon nemansa na ƙasashen waje su rungumi tsarin rayuwa irin na Amurka, da yake jawabi kan manufofin harkokin waje a jihar Ohio ta yankin tsakiyar yammacin Amurka mai matukar tasiri a siyasance. Trump ya ce ya kamata Amurka ta shiga ƙawance da kowace irin ƙasa, ko da sun taɓa sabawa da juna muddin ƙasar tana da niyyar ganin bayan tsauran ra'ayin addini. Gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin tuntuɓar Boko Haram bayan da wani sabon bidiyo ya bullo a yanar intanet ranar Lahadi, da wanda ke nuna wajen guda 50 daga cikin ɗalibai 'yan matan Chibok da aka sace a shekarar 2014. Ƙungiyar mayakan ta ce da yawa daga cikin 'yan matan sun mutu, kuma suna buƙatar a yi musayar fursunoni da sauran da suka rage. Wani jirgin yaƙin soji na gamayya da Saudiya ke jagoranta ya yi ɓarin wuta a kan wani asibiti a lardin Hajja da ke arewacin ƙasar Yemen jiya Litinin, ya halaka mutane aƙalla 6. Hukumomi sun ce wasu mutane kuma aƙalla guda 20 sun samu raunuka, kuma adadin waɗanda abin ya ritsa da su na iya ƙaruwa.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da safiyar yau. Sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Jarmai da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da Solomon da Charles Hall da Bill, yau dai waɗanda suka ba da gudunmawa ga waɗannan wannan shiri suna da yawa to dukan su a madadinsu duka nake muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.